أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان هو مسلمي يومنا 24 كو ان شاء الله رمضان هجر منذ الله صلى الله عليه وسلم daga مكه زوا مدينه شيكره 1435 wanda ya dace da 22 ko ga watan 7 miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2014 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma muna cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 153 a yau za mu tashi aya ta 154 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqulu kada ku ce ko kada ku fada liman yuqtalu fi sabilillah ga waɗanda aka kashe su a cikin hanyar Allah amwatun matattuni bal ahya'un a'arayyune walakin la tash'urun sai dai ku ba ku san da hakan ba ko kuma ku ba ku jin wannan. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu iskali wajen fassara na abinda ake nuhi kada a ce su matacci ne. To a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu ai shi ba za a ce ya mutu ba mutuwa kai tsaye, domin da musulmi da kafirai kowa ya mutu, amma bayan mutuwa kuma kowani yana raye domin yana cikin barzakhu. Idan musulmi ne yana cikin ni'ima, idan kuma kafiri ne yana cikin azaba, domin yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai mi akwai azabar kabari ko ba haka ba. Waɗanda suke inkarin azabar kabari waɗansu ne waɗanda ba su yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce kai da mutane sun mutu babu wani azabar kabari, ai da an da mutun ya mutu shike nan yana kwance cikin ƙasa. Suka ce sai a ce a ai wai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qalu man ba'athana min marqadina, da an tayar da kafirai su ce waye tayar da mu daga baccin mu, kinan wannan yana cewa kamar bacci ne suke yi. Alhali ya manta lokacin da za a yi busa ta farko za su iya mutuwa sannan daga baya sai a tayar da su gaba daya. Idan kuma muka ce haka nan, to tunda Allah ya ce waɗanda aka kashe a cikin hanya Allah ba su mutu ba, haka ne suna cikin mi suna cikin ni'ima. To su kafirai ya za a yi Allah ya bar su zauna hakan gaba a yi musu azaba, kinan sun koma cikin jin dadi. Ina fata an fahimce ni. Sannan kuma a kiyasi ma akwai dalilan da suke nuna akwai azabar kabari. Domin mi? Domin Fir'auna da shi da mutanen shi Allah ya gaya muna a cikin suratul Ghafir wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Kaga annaru ta yu'raduna 'alayha za a bijiro da su gare ta ghuduwan wa 'ashiyya da safe da rana, da safiya da marice. Allah ce to wa yawma taqumu as-sa'atu, kaga ranar da kiyama za ta tsayu, adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab, za a ce a sanya fir'auna shi da mutanen shi a cikin azaba mafi tsanani. To nan guduwan wa'ashiya ina ne? A gani wannan ya nuna cewa ashe suna can cikin azaba. To sai ya dauko maka hankali da aqida irin ta mu'tazila, sai ya ce maka ah to mutumin da an kasa cikin kabari mun ji an ce za a yi mai azabar kabari. To yanzu misali mutumin da zaki guda biyu suka zo, wannan ya canye rabi wannan ya canye rabi, to shi ko kaga za a yi mai azaba, ina nan kabarin shi yake? Yana son ya kiyasta da mi da hankalin shi. To shi Fir'auna da Allah ya ce ana nan ga mai azaba a yanzu, tunda guduwan wa'ashi ya Allah ya ce ko ba haka ba? to kuma gawa fir'auna Allah ce fal yawma nunaddika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ya akai mutane suna zuwa suna kallon shi ba su ganin azabar da ake mishi gawa ce tana da me yasa ba a ganin azabar da ake mishi to dan haka shi yasa in kana da imani abubuwa na gaibi baka tsayawa ka auna da hankalinka domin in ka ce sai ka auna da hankalinka to ba za ka yi imani ba abinda ake so in dai aya ta zo ko kuma hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zancan hankalinka ka aje shi ka bar aiki da hankalinka domin gaibi na shi ko hankalinka bai iya kutsa ba ka tanga ta gaibi balle yazo ya kai gare ta ya debo abinda yake bukata mun fahimci wannan da kyau sai dai na Allah subhanahu wataala yahin kada kullin wadanda suka mutu hanya Allah sun mutu banza shine abinda ake nufi ba wai ana rahin kar ku sa tsammanin ba su da rayuwa ba a'a duk da kafirai suna da rayuwa a can cikin kabari kuma suna can cikin rayuwa ta barzakhu amma nan kar ku sa tsammanin waɗanda suka mutu a cikin hanyar Allah shikenan sun tashi sake wawai ina fata an fahimci ne a'a ba mutuwar banza bace sun kai kun sa akwai mutuwar banza mutumin da ya mutu akan tabbatar da wani abu wanda yake na kafirci ko wani abu na duniya na banza to shi wannan shi mutuwar banza shi yasa Allah ya ce a cikin suratu Ali Imran ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين kaga sai Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata a cikin suratu Ali Imran kada ku sa tsammanin wadanda aka kashe cikin hanyar Allah sun mutu shikenan a'a bal ahya'un suna cikin rayuwa inda rabbihim yurzaqun a wajen ubangijin su ana ciyar da su hadisi ya tabbata wanda yake nuna cewa suna cikin rayukansu suna cikin waɗansu tsuntsaye waɗanda suke tsuntsayen nan aka sanya rayukan shuhada'u su ko waɗannan tsuntsayen suna ta'allaka suna rataye ga al'arshin ubangiji shikenan kaga canne rayuwar su take sai Allah ya ce farihina bima atahumullahu min fadli suna cikin farin ciki da abinda Allah subhanahu wataala ya ba su na falala wayastabshiruna suna bushara بالذين لم يلحقوا بهم da wadanda musu iske su ba suna ce musu Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun babu bakin ciki akan ku sannan kuma ba za ku la khawfun alaihim babu tsoro akan ku wala hum yahzanun ba za su bakin ciki ba ku yi maza maza ku taho suna cewa ku zo ku ci nasara kana nan kana tunanin diyanka kana tunanin matakka kana tunanin dukiyarka kana tunanin diplomatinka kana tunanin kaza wadanda suka mutu wajen hanyar Allah suna ce ma yi maza kai ma kai shahada yi maza ka mutu in kana da imani ka to ka samu babban rabu su har sun manta da abinda a duniya yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun ka gani kenan dan haka shahada wadanda suka yi shahada a cikin hanyar Allah sun samu babban rabo mu ne in mutun ya mutu kan hanyar Allah sai a ce wawa kamar yanzu irin wadanda sojoji na musulunci da suke yakar kafirai sai a ce ba a yi yakin kafirai an halbe sai kaga musulmi har dadi yake ji America ta kashe sojojin kasashen musulmi musulmi sai kaga American ai ba a ja da su ba a ja da American to kai an kashe musulmi kana cewa ba a ja da American to me ye amfani ni ne ka samu eh ko ku kana sa tsammanin mutumin da ya baraka ne fi sabilillah sai ce kai wancan bai san abin da suke yi ba yanzu ka bada rayuwarka ka bada rayuwarka cikin wanga zamani da muke zamanin technology zamanin da duniya ta ci gaba zamanin da ya kamata a more mara rayuwa sai ka tai ka bada rayuwarka ka halaka irin yadda munafikai suke ga masahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutun ya tsaya baraka sai ce subhanallah ya tsaya kashi gane ga banza duniya yanzu da ya kamata a ji dadi eh muna cikin zamanin jin dadi to sai Allah ya ce a ka kusa tsammanin suna sun mutu a suna can cikin ni'ima su sun mance ma da rikicin duniya su huwa dan ma suke yi mutane su yi ta shahara suna tahowa Allah subhanahu wataala ce walakin la tash'urun sai dai ku ne abaku da labari
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله سبحانه وتعالى يتي ولنبلونكم والله ذا مجربيكم. الواو إن كغدا ما كتي متى واو العطف يضمن توتنا دا علاقة دا أبن دي يقباتا كوكما الواو كتي واو الاستئناف واتو أنشب وتصاب ومغانا ولنبلونكم اللام الموطأ للقسم أي والله لنبلونكم ذا مجربيكم بشيء دواني أبو من الخوف نصورو والجوع دا ينوى ونقص من الأموال دكما توايا تدوكيا والأنفس دا توايا ترايكا والثمرات دكما توايا تأعين إتاتي. الله سبحانه وتعالى وبشير الصابرين كيب شارع كما سوهم قري سوى يسو الذين إذا أصابتهم مصيبة سوني وأن إذا مصيبة تساميسو قالوا زاسو تي إنا لله وإنا إليه راجعون موغا ألا مكي سننكما ألا زامكوما. To ulaika waɗannan alaihim salawatun min rabbihim akwai yabo babban yabo daga wajen ubangijin su zuwa gare su wa rahmatun da rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan sune wato shiryayyu. Wala nablu wannakum Allah ce wallahi sai yayi jarrabawa bi shay'in min al khawf da abu na tsoro domin mi domin al'ada ce in ana son a gane na kwarai da wanda ba na kwarai ba sai an yi mi sai an yi jarrabawa ko ba haka nan bane. Idan da za a yi miyassa sallakwal yahi tsoron malami hiye da malamin zaure na gida miyassa saboda jarabawa karatun zaure za a iya shekara 40 kana zuwa da littafin ka kana karatu ba a jarabawa kullun dai dauka kake yi ka gane baka gane ba shi dai ballan shi na taimaka karatu yana taimaka karatu amma lakwal da an kai wanga aji an ka kai karshe ko islamiya sai a ce to za a yi composition sai kaga jikin mutum ya fara makarkata ko ba gani ba wata uku za wata uku to amma na karshen shekara shi adda hadari. Akwai wanda aka na sati a ce sai an kawo harda sai kaji an ce ni mallamin na harda shi abani su wanda ka cewa a kawo harda saboda yana cewa a jarraba to dole na yi ana so a bambanta tsakanin nagari da wanda ba nagari ba da mai kokari da wanda bai kokari da wanda ya dace a ba da wanda bai dace a ba ba sai an yi sai an yi jarrabawa to Allah subhanahu wataala ce sai yake yin jarrabawa dole sai an jarraba kuma ko musulmi kake ko kafiri kake sai an yi jarrabawa shi yasa Allah ya ba mu labarin cewa sai an yi abinda aka jira kawai yadda halinka zai kasancewa. Ina fata an fahimce ni kenan tunda Allah ya ba da labarin zai jarrabawa sai mu yi tattalin gango na dauka wannan jarrabawa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu ci jarrabawa. Allah ya jarrabe annabawa da mutanen da suka gabace mu kuma mu ma Allah ya ce sai ya jarrabe mu ya ce a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin sana'ati am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wad darra wa zuldilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib dole sai an jarraba to in an kai jarraba wannan Allah ya ce to ganan ukuka sai ya zana wasu daga cikin su yace min al-khawf daga tsoro sai an kawo tsoro tsoro misali kamar zaman to yaki ya tashi ko kuma ai wata hatsaniya ai wani rikici sai ka iske tsoro ya kama mutane to wannan jarrabawa ce daga wajen Ubangiji shi yasa waɗansu kasashe yaki yayi yawa mutanen da sun ji kukan har ya kai ba su jin tsoron kukan bindiga. Yanzu akwai kasashen da mutane kukan bindiga bai matayar musu da hankali yanzu irin kasar Somalia da irin kasar Palestine hankalinsu bai matashi da bindiga domin bindigogin da suke sabka a kasashen su ba kanana bane sai kai bindiga ba ta tayar musu da hankali sai irin manya-manyan bindigogi kaga tsoro zai kama mutane ina fata an fahimce ni to in tsoro ya kama mutane jarabawa ce daga wajen Ubangiji a gani menene za su yi za su koma zuwa ga Allah koko za su fara wayyo wayyo koko za su ce ga abin da ya haddasa musu wannan sannan kuma walju'i da yunwa za a iya samun yunwa Allah shi amsharuwa ya anka amsharuwa sai a gaura mutane za su yi ina fata an fahimce ni sai a jayirwa sai mu ga yadda za a yi wasu sai su ce to yanzu abin da ya kamata ai ya kamata a yi ruwan sama a taya dauko jirage daga France kun san zamanin jori an ce za a yi ruwa Niger da Allah ya dauki ruwa sai aka ce aka tura jirage wai wai sun zo wai su kawo mutane ruwa suka je suka yi shawagin su da ragaita su da suke yi suka kare suka je suka zauna an yi ruwan. To Allah subhanahu wataala kenan kun ga ashe in Allah bai kawo ruwa ba Faransa ba ta iya kawo ruwa don haka ku rike Allah ku bar Faransa ku rike Allah ku bar kowa wa nafsin min al-amwal da tawaya ta dukiya ya ku al-hazai masu arziki ko kuma tariyar karyan wato tattalin arzikin kasa zaka ji an ce kasa kaza arzikin tattalin arzikin ta na habaka wato kuma sai a ce yayi kasa ko kuma kana da dukiya sai ta fara yi kasa kasa ko kuma kana da shago sai ka shi na yi kasa kasa dan a jarraba ka kana sai makama addini sai dukiyarka ta fara yi kasa kasa sai ce kai mallaman gawa suna son su tarotar da ni don haka wannan magana babu ta yanzu duk wanda ya taho ban sake taimakawa ina fata an fahimta nan jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma wal anfus da kuma tawaya ta rayuka mahaifinka ya mutu ko mahaifiyarka ta mutu ko kuma a zo a yi wani wato girgiza ƙasa da yawan mutane su halaka ka iske mutane da yawa suna cikin wato bakin ciki ko a yi tsananin zahi zamanin Salihu Jibo a Nijar an taɓa yin wani tsananin zahi wanda mutum 500 da wani abu sun ka halba sun kashe ka lahira ko ba haka nan bane duk yana daga cikin jarrabawa Allah ya ce wassamara ta da kuma ƴaƴan itace sai a zo ga ƴaƴan itace wani lokaci a yi ruwan ga su itacen sun wadatu kuma Allah shahada shahada ƴaƴan itacen ko kuma wani lokacin a hana ruwan da saboda kar a samu ƴaƴan itace duka wannan dai jarrabawa ce Allah subhanahu wataala kuma ba wai iyakar su kenan ba bata da iyaka nan an dan bada misali ne ina fata an fahimce ni abin da yake da alaka da kudi da abin da yake da alaka da taba hankali domin yana da alaka da taba hankali an ce mutum ya rasa mi ya rasa wani mutum nashi sai abin ya tsaya mai ga zuciya shi ko da yunwa cikin jikinka na kake ji in babu to sai ka fara ganin tauraro an gane wannan to Allah ya ce amma wa bashirir sabirin kayi bushara ga masu hankuri su waye su ba kai na zaka fassara su ba ina fata an fahimce ni sai Allah da subhanahu wataala shi da kai ne yana zai yin bayanin su sai ce allazina ga sifar su sune wadanda idza asabatuhum musiba idan musiba ta same su ko ta shafe su qalu za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu da ma na Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma haka ake son musulmi da musiba ta same ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ake bukata ga musulmi kenan wannan ya taba faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ma ummu salama mijinta ya mutu sai ta tuna da wannan aya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa duk wanda wata musiba ta same shi ya fadi wannan to sai Allah ya musanya mai fiye da abin da ya rasa sai ta ce ah to ita da adda sahabi mutum mai kaza mai kaza mai dabi'a mai kyau mai kaza to yanzu ya za a yi ta samu iri ne don tana ganin yana da wahala ta samu irin shi ko ba haka ba sai ta ce to kuma in nafsi ya zo ya kamata mutum ya aje hankali ne ko ba haka ba eh an ka ce Allah ya ce sai ka aje duk iliminka ko wani irin ilimi na gare ka sai ka aje shi sai kai abin da Allah ya ce ka aje geography da duk wani ilimi gare ka da economy da waye da waye ka so ka bi abin da Allah ya ce duk ilimin da gare ka an ka ce Allah ya ce to ilimin ka ya kara aiki daga nan sai ta ce to bari in fada sai ta fada ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ko ba haka ba bayan ta kara idda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aurenta kuma ya aure ta to yanzu da wancan Aba Salma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne gaba ka gani sai Allah ya biya ka amma in za ka faɗi ka yi imani da abin lalle haka yake ba wai kana kokon Allah ba kana shakka domin akwai abubuwan da suke hana dan adam ya samu biyan bukata wajen Allah kana roƙon Allah kana ganin abin kamar ba zai yiwa ba domin cewa da ake yi a yi roƙon Allah a bi sharuɗan da za su kawo a samu a karɓawa daga wajen Ubangiji ba wai haka kawai ba ka zo ka ce ai maka roƙon Allah menene anniyaka mi za ka yi akan wani hali kake karɓa addu'a ba hakan gaba ne kai tsaye ake karɓa addu'a ana buƙatar sharuɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi suka ce thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara ko yamuddu yadayhi ila as-samaa yaqulu ya rabbi ya rabb sace wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah yace sai ba da labarin wani mutum wannan mutumin duk abubuwan da suke sawa a karbi addu'a yazo da su yuqilu safara yana tsawaita tafiya dama in kana balaguro kana daga wato yin balaguro yana daga cikin halayen da ake karba addu'an mutum ya kuma tsawaita yin balaguron ash'asa aghbara gashin kanshi ya tunkushe sannan kuma akwai kura tare da shi ma'ana akwai alamun talauci in ka gane shi sai ka ce irin wadanda wadanda ba su zalunci kowa ba to yamuddu yadayhi ila sama ya daga hannun shi zuwa ga sama domin duk inda wato bai duk inda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi zaka daga hannunka ba ko ina bane ake dagawa sannan ba ko ina bane abba dagawa inda ya daga ka daga inda bai daga ba ba zaka daga ba inda ba a ruwaito ya daga ba ko ya bari to kana da zabi wata rana ka daga wata rana ba zaka daga ba to da haka sai ka daga ya daga hannayen shi ila sama alhali ko Allah yana jin kumi ya bawon shi ya daga hannu sama ya roke shi bai biya mai bukata ba yaqulu yana cewa ya rabbi ya ubangiji shi ko suna na ar-rabbu malamai suka ce Allah yayi karba da shi don saboda mi shine suna wanda yake na rububiyya wanda da mu da kafirai duk mun yi ishtiraki a ciki an gane wannan shi yasa in sun ka roki Allah fa idza rakibu fil firki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai Allah ya karba musu to kaga dukkan abubuwan da suke sawar a samu wato karba ta addu'a ya riga ya tabbata a cikin wannan mutumin amma ina ne matsala take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mut'amuhu haram ashe tuwon shi haram da taw wa malbasuhu haram sutura ta kuma haramun ci ko da talakan wa ghudhiya bil haram dama an riga an shayar da shi da haram waɗanda suke son su ciyar da ƴaƴansu da haramun ka hi son kai wannan kai wannan ka ci da ƴaƴan ka ci wannan zamanin sai hankuri sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa anna yustajabu la ya za ya karba mishi kenan addu'a tana buƙatar mi tana buƙatar sharadi sharadi kuma a nisanci cin haram shi yasa masu waɗanda ba su cin haram da sun roki Allah Allah yana karba kuma ya zamanto kana aiki na Allah kai dukiya gare ka Allah ya ce a ciyar dukiya cikin hanyar Allah ka kiya kullun in za a taimako kana baya sannan kuma kullun kana roko kana cewa a roƙon maka Allah Allah karbi addu'arka ko kana daga hannu kana cewa Allah ya karba ya za a yi Allah ya taimaki mutumin da bai da gaskiya kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni ko kana taimakon mutanen banza kana roƙon Allah kana cewa wato a baka dukiya alhali kai baka taimaka maka wasu mutanen banza makiɗa sun ci dukiyarka sun ji daɗi sun sakata sun wala karuwai sun ci dukiyarka sun sakata sun wala duk wani mutumin da ke ƴan dara da mutanen banza da masu kuwa siyasa duk sun ci dukiyarka sun ƙari amma ladannai baka taimaka musu ba malamai masu wa'azi baka taimaka musu ba motar wato zuwa wajen wa'azi baka saye ba baka sa isan shi ba an ka je cikin mota an kai wa'azi baka taɓa taimaka wani ɗalibin ilimi littafi ba kace ya je ya yi karatu ko ya taimaka baka taɓa taimaka ma maraya ba baka taɓa ban biya ma kowa kuɗin makaranta ba kuma so ka kai maka roƙo Allah Allah ya karba mine ne ka ɗauki Allah to don haka dole sai an bi hanyoyin da za a karɓa addu'a sannan dole na daga cikin sharuɗin karɓa addu'a ya zamanto ka yi imani da cewa Allah zai karɓa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ka yarda cewa Allah zai karɓa amma kana roƙon Allah kana cewa Allah ba ni kaza da cewa to ka san dai abin nan dai kaza kaza kana roƙon Allah kuma kana shakka kenan kana shakka cikin kudrar Allah to ko mutum kake shakka cikin alamarin shi na mashi ba zai yi maka ba to dan haka ƴan uwa musulmi addu'a ba abu bace wanda take mai sauki wanda zamu wasa da ita a'a wato babban takobi babban misil na annabawa ita ce addu'a duk annabin da ya musu addu'a ce shike yi babu abin da shike illa su koma wajen Allah subhanahu wataala ka karanta alqur'ani ka gani duk annabin da ya musu sai ka ji ya ce rabbi rabbi wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim kaji addu'a da yake yi da boye zakariya shi ma yace izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya duk wanda ya mutu cikin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura eh duk lokacin da suka matso wajen Allah ne suke komawa babban abinda suke yi shine su roki ubangiji ya taimake su amma kai in kanka ka koma wajen Allah sai kai duk solution ya buga wagga bata ci ba an je wannan wata ci ba an yi wannan bata ci ba komai ya kare yanzu kan sai ga ya sako ya bar sallah amma yanzu da sai ga ya dauko har riga sai yazo sallaci ce mallan don Allah ko sai har kucin nan mallan sun yi waya sai ana roƙon Allah yanzu ka an koma ma Allah sai duk ya buga solution takiya kaga da tayi wannan addu'a Allah subhanahu wataala ya karba mata sallatu to ulaika alaihim salawatun irin waɗannan suna da salawat shine wato yabo kyakkyawan yabo shine salawat akwai tafsirai da dama wadanda suka sun ce salawatun akwai rahama gare su to in ka ce rahama nan akwai matsala domin miyu salawatun min rabbihim kuma wa rahma rahama wani wajen ubangiji su daga rahama kamar wadanda ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya wanda rahama Allah da tsira sun ka tabbata a gare shi to kaga ka ce sallallahu alaihi rahama Allah to ranku an ce salawatun min rabbihim wa rahma kaga ba za a fassara shi da wannan ba sai dai a ce wanda wato yabo babba daga wajen ubangiji shi tsira da amincin Allah ko salatin Allah gare shi nan ko salawat yabo babba Allah zai ambace su yace bawa na kaza Allah ya ambace shi can cikin mala'il a'la ka ku ga babu abinda adda daraja irin Allah subhanahu wataala ya ambace ka a wannan wuri mun fahimci wannan wa rahmatun kuma suna da rahma Allah ya ba mu rahma وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأَنَّ سُنَّ الشَّرِيعَةِ akwai nukta guda da ya kamata mu gane a cikin abin da ya shahi jarabawa shine da musulmi da kafiri kowane Allah yana jarraba shi babu wanda Allah ya yi alƙawarin ba zai jarrabe shi ba mun fahimci wannan da kyau saboda mi saboda rayuwar gaba ɗaya dukkan ta jarrabawa ne Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sannan jarrabawa kala biyu ce akwai jarrabawa ta abin da kake so da wanda baka so to abinda kake so kai shine alkhairi gare ka abinda baka so shine sharri a wajenka amma baka sani ba ko shine sharri a wajen Allah ko ko shine alkhairi a wajen Allah yana yiwa abinda kake so shine alkhairi a wajen Allah kuma yana yiwa ba alkhairi bane to wannan yana daga cikin abinda yasa da yawan musulmi ba su ganowar kamar yanzu ya shiga cikin jarabawa da yawa daga cikin mutane sai suna mamakin bawan Allah a iske shi Allah ya jarraba shi alhali ko Allah ya ce sai ya jarrabi kowa to yanzu jarabawan nan Me yasa Allah yake jarraba masu imani? Me yasa Allah yake jarraba kafirai? Kowanne akwai asbab. Jarrabawa ta alkhairi sai ka samu kuɗi. Amma da yawan mutane da sun samu kuɗi sai su ga alkhairi ne. Mulki, ilimi, kowanne irin ilimi, ko na addini ko na ba na addini ba. To wannan jarrabawa ce amma mutane da yawa ba su gane wasu ce wane ya samu babban rabo kamar yanzu mutum in ya zama to babban ma'aikaci sai a ce kai wane yayi sa'a. Dukiya sai a ce wane yayi sa'a a'a. Wannan jarrabawa ce. Sannan kuma akwai tasharri wanda dan adam yake ganin tasharri ce kamar rashin lahiya duk wannan mutane suna dauka shi ko talauci ko abin da ya kama da hakan ga amma duka wannan ba nan ne gizo yake saka ba inji Bahaushe na farko shine ku gane cewa kafirai dukiyar da Allah yake ba su Allah yana jarraba su wani lokaci saboda su gano cewa shi adda iko su dawo su yi imani to in ya jarraba su in ba su dawo ba wannan gare su ta kare shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala qad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min as-samarat la'allahum yadhakkarun fa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم متان فرعون التي منكاما سودة توية أبنشي da kuma mun wato ba su samu abinci ba an kama su da fari kuma babu abinci sai Allah ce la'allahum yadhakkarun saboda su tuna da ubangiji Allah subhanahu wataala amma wannan yasa sun tuna ba su tuna ba fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi ya an kai abu mai dadi shekara ta yi kyau komai ya zama to a yarwace sai ce to dama wannan ai kokarin mu ne wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa ma'a in kuma musiba ta same su sai su yi shu'umci da annabin Musa su ce kai in ba dan da wane ba da wanda musiba ta same su ba kaga Allah ce fa arsalna alayhi الطوفان والجراد والقمل والضفادع دكان ابوبون da Allah ya tura musu dan saboda a jarraba su su dawo ga imani to wannan shi yasa Allah yake jarraba kafirai to su kuma masu imani ana jarraba su saboda a tace imanin su dole a gane imanin karhin imanin mutum wani da ya shiga jarrabawa kadan zaka gane wani zai shekara 15 yana cikin jarrabawa amma da mutane ba su sani ba saboda tsananin karhin imanin shi ina fata an fahince ni sannan kuma wani Allah yana jarraba shi don kashe fada cikin bala'i to wannan da shine duwan mutane ba su ganowa yanzu kaga lokacin da fir'aun yake da mulki da yawan mutane suna ganin fir'aun ya ci nasara ko ba haka ba amma mulkin shi shine sanadiyar halaka sai to me amfani shi ka gani akwai matsala akwai wadanda Allah ya ba su ilimi irin yahudawa da wannan mutumin wanda Allah ya ba mu labarin shi a cikin suratul a'raf watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina wanda wannan suke cewa sunan shi bil amu dan ba'ura a cikin hadisi babu sunan shi a cikin alqur'ani babu sunane amma dai Allah ce ya ba shi ayoyin shi ilimi amma wadannan ayoyin da bai aiki da su ba ya zama to sanadiyar halaka sai sannan kuma qarun Allah ya ba shi dukiya da yanzu da an ga mutum mai kuɗi sai an ga mutane ya tashi ko ba haka ba ce kai wancan mutumin yayi sa'a in ya biya cikin katka a ce kai wani wani mutum ne mai sa'a yayi sa'a yayi kaza yayi kaza mutane suna gurin da an ce su adda dukiya irin tashi to lokacin da qarun yake da dukiya da yawan mutane sun yi gurin dukiya sai sun kace ya laita lana mithla ma utiya qarun kai kai inda mu adda abin da aka qaruna eh kuma wani mai kudi ya wuce da wata mota kace kai inda ma ina a cikin wancan mota ka gani sun kace innahu la zu hadd azim lalle qaru na shi da rabo babba mai girma Allah ce wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu allahi khairul liman amana wa amila salihan wadanda su adda ilimi kamar ilimi wato ta ilimi na gaskiya ta tattan ilimi wanda sun san cewa ba za a tabbata a duniya ba sannan kuma babu abin da ke karhin Allah talaka na iya zama mai kudi na iya zama talaka suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amara wa bil saliha ladan da mutum zai samu wajen Allah ita ce ta amfi alkhairi ga wanda ya imani aka sa aiki na kwarai lokacin da Allah ya halakar da shi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard an juyar da shi an kashe shi babu shi an ce kasa ta kama shi sai Allah ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams wadanda sun kai gurin wurin karuna tan jiya kwanakin da suka gabata suka ce wai ka anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir kamar dai ashe ba Allah ne yake yalwata arziki ba ga wanda ya ga dama kuma ga kamar ba Allah ne yake tauyewa ba sun kace laula amanna Allahu alaina la khasafa bina sun kace in ba dan da Allah ya mu ni'ima ba da Allah ya halaka mu to ni ma mi Allah ya mu wai in ba dan da Allah ya barsu talaka ba kina shine ni'imar da Allah ya mu ko tunda cewa sun kai suna gurin abinda aka karuna ko eh to kuma Allah bai ba su abinda yabba karuna ba ya barsu talakawa to sun kace laula amanna Allahu alaina bidane laula amanna Allahu alaina in ba dan da Allah ya bar mu talakawa ba da ya ba mu dukiya ya halaka mu ku fassara da kyau ku gane ina fata ku fahimce ni to shi yasa jarrabawa daga wajen Allah don kana ibada dole Allah zai jarraba ka shi yasa kuke ganin mai yawancin annabawa ma kashe su akai mai yawancin annabawa kashe su akai sannan da yawa daga cikin annabawa za ku iske suna da awabu samu tan da suka bi su ba annabi ruhu shekara 950 yana wa'azi amma Allah subhanahu wataala ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ko ba haka ba to dan haka annabi ayyuba lahimmi ya ma Allah da Allah jarraba shi kaga bai ma Allah laihin komai ba amma aka sanya shi cikin matsaloli matsaloli aka jarraba imani ne to dan haka dan kaga wani mutum bawan Allah wata musiba ta same shi ba wai Allah bai so ne bane a ana ƙara tace mai imani ne sannan ana ƙara kankare mai zunubai ne domin wato musibu suna daga cikin abubuwan da suke sawar Allah yana kankare ma bawa zunubi in Allah ya ga mutum zai mutuwa yana da zunubai sai Allah ya turo mai wani ciwo ya kama rashin lafiya ya kama rashin lafiya ko yana da dukiya sai ta kama karewa ana ta kankare zunubai ne saboda imani wato lokacin nan na zuciyarka ta narkewa Allah na ma abinda baka so kuma kai kuma ka dauri zaka bi Allah an gane wannan da kyau to kenan jarraba amma su kafirai Allah na jarraba su wannan ta niyya dama lokacin da ake jira na kama su in an ba su dadi lokacin da za a kama su na ake jira amma mumini duk abinda an ka bashi jarabawa ne in an bashi dukiya jarabawa ne in kaza ne jarabawa ne sannan kuma in an sa shi cikin matsala ana so a ƙara daukakar da daraja sai sai an gurza mutane sannan a samu shugaba ko ba haka ba wani da an haraika ta kai ni komai aka samu cikin gaban iyawa kaga ya hita wanga yace bai iyawa wanga yace bai iyawa wani sai ce kai ni komai za a yi sai na kai kaga shi ka iske ya ci wannan nasara Allah ya sanya mu daga cikin wannan zancin nasara inna safa wal marwa
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
الله سبحانه وتعالى إن الصفا حقيقة دوتين صفا والمروة دوتين مروة ودن سوى تدوى سوني أكسا سعودية دوان دا الله أزر تاشي يسامو يجي أغرم مكة زي غرم وندن صفا من شعائر الله suna daga cikin alamomi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani kan dutsen Safa da Marwa asalin shi a cikin tafsirin da ya gabata wanda uwar wato Isma'il da Annabi Ibrahim ya aje su a cikin kunkurmin daji babu ruwa babu komai ya bar su lokacin da danta ya rasa ruwa taje tana kai da kawo har su bakwai a wajen su a na bakwai ta iske yaro ruwa suna bubbuga a karkashin shi to wannan Safa da Marwa da tayi sai Allah ya sa kuma mu ma mu yi Safa da Marwa to shi yasa Bahaushe sai ka ji ma dauko ta sai ce ina ta Safa da Marwa wai ma'ana ina ta kai da kawo kenan ina fata an fahimta duwatsu ne guda biyu to dan haka sai Allah subhanahu wataala ce to yin tsawafi a wannan su wannan duwatsun suna ɗaya daga cikin alamomin addinin Allah in an ce sha'air jam'i ne na sha'ira shine abin da yake nuna addini manya-manyan abubuwa na addini kaga kamar kiran sallah yana ɗaya daga cikin sha'airud din duk garin da ake kiran sallah ko kiran sallah yayi yawa alamumi alamu addinin musulunci yanzu faransa kana jin kiran sallah sai dai ka dibi air irin su kasar alman irin su holand ba a kiran sallah waje a kiran sallah air ta zaka diba haka ni in ta kai ka je kai sallah baka isa baka zo ka tada ofar lai ka ce Allahu akbar sai no ya boku je furbi ba su yarda zaka zo ka shama mutane kai ya kamata akwai liberty kowa shi na da tashi liberty an fahimce ni amma da zara ana iya aza ofar lai ai kiran sallah duk da yake muna da wadanda cikin mu suke amma ba su son kiran sallah nan to amma saboda karhin musulunci ba idan zasu yi don in kace ba a kiran sallah to sai dai ka bar karcan ko kuma in bala'in da duk za ai ayi komi mulkin ka komi kuɗin ka a kasashen mu wallahi baka isa ka kiran sallah ba sai dai kai ta gungunin ka kai ta maganganun ka kai ta walakancin ka kai ka kare to waɗannan sha'air ne suna nuna alamomin addinin Allah kuma yana daga cikin imanin mutum ya kasance yana girma waɗannan abubuwa duk abinda anka ce ma abu ne na alama ta addini to girmama shi yana nuna cewa kana da imani wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda kaga yana girmama alamomin aiki na addini to wallahi yana da imani da kaga mutum na girmama malamai don Allah to wannan mutumin hakika ya san yana da imani da kaga mutum na girmama wato alqur'ani to wannan mutumin ka san yana da imani da kaga mutum na girmama duk abin da yake da alaka da addini to wannan yana nuna cewa mutum yana da imani yana girmama game bai ganin game ne ce a wanga yayi yawa ko kaza ko kaza an fahimce ni ko kuma yaga mutum ya bar wando ne daidai din yadda anka ce yayi suka zuwa gare shi a'a yana girmama mutanen da ka son addini wani bai da wani aiki sai girmama mutanen da sun kasan darajar addini duk abinda anka ce na Allah na sai ce to wallahi mu bi a hankali amma da kaga mutum na rena masu addini da kuma alamomi abubuwa na addini to wannan mutumin ka san alamun cewa wato ko dai kafiri ne ko kuma imanin shi yayi karamci kamar yadda yanzu mutanen mu suka dauki duk abinda na addini kauyanci na duk abinda zaka zo da shi inda na addini na to kauyanci na koko sai ai maka izgili in ka bar wando ai maka suka in ka bar game ai maka suka in kai kaza na addini ai maka suka kamar dai su ba su da wani aiki sai yin suka cikin aikin addini to waɗannan suna daga cikin alamomin addinin Allah sai Allah ce to faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci daki albayt na alarhin kaaba ko duk wanda ya ziyarci dakin Allah a waya ta mara ko yayi umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima to babu laifi gare shi yayi tawafi gare su yaje dan yayi tawafi ya kai da kawo irin yadda ake yi makka so bakwai din nan Allah ce to waman tatawwa khairan duk wanda ya tatawwi na alkhairi fa inna Allah shakirun alim hakika Allah shakirun mai godiwa ne alimun masanina wannan aya kahin mutun ya fahimce ta tana buƙatar yaje ya nemi asbabun nuzul ko kuma ya karanci sira da tarihin rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da anka ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima wani to babu laifi gare shi ya tawafi kenan in ya gara ma yana iya bari shikenan alhali ko tawafi wadansu malamai ba sun ce rukuni na wadansu kuma suka ce wajibi ne domin akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi a cikin aikin haji farilla da rukuni in anka bar rukuni aiki haji halala ce in anka bar wajibi za a yi yanka to sabani ne tsakankanin malamai alhali ko da an ce fala junaha alaihi babu lahi gare shi to kaga ba zai zamanto rukuni ba kuma ba zai zamanto wajibi ba imamu tirmidhi ya fitar da wani hadisi daga urwa qala yake cewa qultu li aisha shi urwa yake cewa na ce ga aisha wace ce aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ara ala ahadin lam yatuf bayna as-safa wal marwa yace bani ganin akwai wani laihi ga mutumin da bai yi tsawafi ba tsakanin safa da marwa shikenan wa ma ubali alla at-tawafa at-tawafa bihima bainahuma yace ni ina ganin babu laihi gare ni ma in zo aikin haji in yi aikin haji ba tare da nayi tsawafi ba tsakankanin safa da marwa fa qalat sai aisha tace bi sama qulta tirda abinda ka faɗa yabna ukhti ya kai dan yar uwata take cewa tafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi kenan da ya fahimci cewa ba wajibi bane da ba zai yi ba sai an tambaye shi yace a'a to abin da ya saban yaba dan kakko sa tsammanin wajibi ne amma tunda yayi wa tafa almuslimuna musulmi kuma sun yi tawafi kaga wannan lokaci sahabbai za a ce tunda sahabbai suna da rai Aisha tana da rai Abubakar yana da rai Umar suna da rai Uthman suna da rai ina fata an fahimce ni wa innama sani cewa yadda al'amari yake anna man ahalla bil manat wato akwai wa innama kana yadda al'amari ya kasance man ahalla li manata akwai waɗansu kabiloli na larabawa kahin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zuwa wannan wuri sai su yanka ga manata manata kuma sunan wani gumki na ina fata an fahimce ni wanda yake in su kafirai suka ji suna na Allah muzakkar sai su sanya muannas sunan Allah Al-Mannan sai sun ka sa manata ko ba ka nan bane eh to Allah yace afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra Allah sai sun ka sa lata an ka sa al aziz afara aitumul lata wal uzza sai sun ka sa uzza al mannan sun ka sa manata to shi manata kin ya kasance na kabiloli guda biyu kabila ta huzail da kabila ta khuzaa su adda wannan gumki kun san kowa shi na ina shi gumki wancan lokaci sai su dadda tsawa wadannan su ci to gana su to wannan gumkin ya kasance a wannan wurin sai suna zuwa sai suna yanka to yanzu da musulunci yazo kaga an kore wadannan kaya na kafirci da aka kore wadannan kaya na kafirci wannan gumki ya kasance shi manata a wani wuri da ake cewa mushallal wani wuri da ake cewa mushallal a can ne wannan gumkin yake to su yanzu da suka zo sai suka tuna da wannan abin suna tunawa da sun yi kaza zamanin jahiliya to yanzu in sun ka zo suna ibada wannan wurin ashe ko ibadan nan tasu ba za ta zama to shirka ba sai Aisha tace la yatufuna bayna safa wal marwa ba su yin tawafi sai suna jin nauyin cewa can wancan lokaci jahiliya sun yi kaza kuma yanzu sun dawo ina fata an fahimce ni kaman mutun ne ya zama to yayi sakon Allah ga wani wuri kuma yanzu yana so ya maida wurin nan wurin ibada sai yana jin ciwo yana ganin kamar zai tuna da wannan abin kare dai ya nemi wani wuri wanda bai taba yin sakon Allah ba ya gina wani aiki na alkhairi ina fata an fahimce ni fa anzalallahu ta'ala to sai wannan aya ta sabka faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kenan su wadancan da sun kai wannan babu laifi ga duk mutumin da ya yi aikin haji ko umra yayi tawafi gare su kenan babu laifi can wancan aiki na jahiliya afa Allahu amma salaf Allah ya yafi abin da ya gabata mun gane wannan Aisha ta ce walau kanat kama taqul da wato aya za a fassara ta kamar yadda kace tunani la kanat da an ce fala junaha alaihi alla yatawafa bihima ba sai an yi tsofa a inda za a ce babu laihi gare shi kashi sai a ce to fala junaha alaihi babu laihi akan shi Allah ya tsawafa bihima don kashi tsawafi gare su kenan wannan shine da nuna irin fahimtar ka to kaga wannan idan mutum bai san asar ba bai binciken littafin tafsiri yazo yayi sai wani ce mai akarmaka Allah ni ina ganin cewa tsawafi ba wajibi bane akarin safa da marwa domin mi ga aya amma yanzu idan muka koma cikin tarihin sahabbai muka dauko hadisai sai mu gano ga yadda asalin al'amarin yake kaga ina masu inkarin cewa hadisi sai ka tafi shi to aiki nan safa da marwa ba wajibi bane idan kana inkarin hadisi sannan kuma da an ka ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima kai da baka yarda hadisi baka kana za a yi guda nawa za a yi nawa za mu kewaya ko ko da an yi guda ya isa kaga sai shi kuma cikin tawili yace maka duk waɗannan abubuwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gade shi ga wasu annabawa Allah ce to waman tatawwa duk wanda ya tatawwi khairan na aikin alkhairi duk abinda za ka yi na aikin alkhairi wanda ba wajibi ka tayi tatawwi an ce tatawwi shine abinda yake ba wajibi bane akan ka an gane yanzu misali abinda an wajibi akan ka ciyar da matarka amma kana da makwabcinka kana da gida yana da gida koko makwabcinka na haya kana wannan daki na wannan daki kaga idan ka dauki wani abu ka bashi don ya ciyar da iyali ya tatawwi ne kai ba wajibi bane akan ka to da an ka ce wa man tatawwa khairan duk wanda ya tatawwi na alkhairi ba ana nuhin ba mutun ya kara akan tawafin da aka yi a'a shi tawafi wannan guda bakwai din da aka ce shine za a yi idan da za ka yi tatawwi to sai ya zamanto wani tawafin ne za ka yi ba wai kara za ka yi baka ce to yanzu abin da ya kamata tunda an ce wa man tatawwa khairan bari in yi gewaya 100 a'a za ka tsaya ne irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma aiki na alkhairi tatawwi duk wanda ya kuma Allah zai biya shi don haka ana son mutum ya yawaita aikin tatawwi kun san ko me yasa saboda ba a son a taba kayanka na farilla ranar tashi alkiyama kayanka na tatawwi da suna za a biyan mutane nafila wanda kai tayi da kuma sadaka wadanda kai tayi da kyaututtukan da kai sai a maida su gefe sai masu haƙƙi su zo amsa haƙƙin su ranar tashi alkiyama wannan yace ka zage ni sai a ce eh haka nan ne sai a datso cikin nafilan nan sai a biya ce wannan yazo yace kai gigara da a datsa a biya wannan yace ka ci kuɗi na je ka goma baka bani baran nan ce eh haka nan da to yanzu babu dolar kiyama babu sefa sai ni sai lada sai a datsa kana gani ana diban ladar ka ana ba mutane to in ka bar lada mai yawa ba a shiga cikin farilla ba kaga kai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani ku yana daga cikin wanda an matsiyata daga cikin al'umma tai shi ya taho da lada mai yawa ya taho da azumi ya zo da zakka sai dai ya baci wannan ya zage wannan sai a kama datsan lada sai ana datsa ana datsa ya baci mutane da yawa da ya zama bai da aiki sai bacin mutane sai gigara sai kaza sai ƙeta sai zalunci sai hasada sai ana ta datsa ana biyan mutane ana ta datsa ana biyan mutane ko da aka jima babu lada ko guda yanzu sai kaka kuma ga masu bashi kuma ba biya su ba sai a ce to a datso daidai zunubin da ya kamata sai a azamai sai a datso ce babu lada yanzu a datsa na wannan azamai a datsa na wannan azamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya zamanto gashi nan zunubi ya mishiwa sai Allah ya ce a dauke shi a kada shi cikin wutar jahannama to shi yasa ake son mutun ya yawaita nafila nafilan nan da ita za a biyan mutane kada a shiga cikin sallar ka ta farilla don da an shiga cikin sallar farilla sai zahin karewa kaga shikenan kaya na farilla da sun kare kenan yanzu sai dai a dauko zunubin mutane a rinka zuba maka a rinka bungulo mashi ana zubowa ka kwashi zunubi mai yawa ka tauta jahannama Allah ya tsare mu to duk wanda ya wannan fa inna Allaha shakirun Allah hakika mai godiya ne Allah ba zai kafirce mu wanda ya aiki na kware ba wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin duk wanda ya aiki na kwarai Allah bazai ce bazai biya ka ba a'a shakirun Allah zai gode ma kuma alim Allah masani na ba za ka taba yin kyauta ba Allah bai da labari ka san mutane sun hiso in za su kyauta in dai ba don Allah ba ko suna son wani ya gani ina fata an fahimce ni ko ba ku gane ba in mutum yana son yayi kyauta ga dan abokin shi to bai iya ba dan abokin shi dala 40 idan babu ubani nan amma in ubana nan sai shi dauko 5 mil sabuwa sai ce mai zo amshi sai ya bashi tsanki mulkin nan don ubane ya gani saboda harkoki su rinka tsaya da kyau in uban shi wata service na yake aiki ana son ya samu wata takarda sai a bada ne dimil ko a bashi tsanki mil in dan alhaji na an yi wata harka sai a bada shi tsanki mil ko dimil saboda alaka ta ci gaba amma radda Allah ya ma alhaji rasuwa ko ku babu wata harka tsankanin su duk da dala 40 ba zai iya bada ne ba kaga ba don Allah bane ina fata an fahimce ni kuma bai yi sai gaba ga idanu ne don shi gani kaga nan me yasa yayi saboda yana jin tsoron in yayi ba gaban idanu ne ba to kuma kyautar ba za samu biyan bukata ba mun fahimci wannan da kyau eh kamar samari an zo wajen hira wajen budurwa ana zaune saman kujera sai an ka kawo ruwa to feti in ya kawo ruwa dama ka biyar biyar ko jika goma goma su wanta su aljihun gaba da ya ce zai ce feti ya ka sai ba shi jika goma in ya bada jika goma inda ya tai wanda ake son aure babu taron ko uwa sai ba za a bashi ba ya an bashi ya daga shi kenan yanzu da ya ce gida an ka ce wani fa fakturu ba a biya ruwa ba sai ce babu kuɗi bai wallahi ba zai biya ba gidan su babu kuɗin ruwa wallahi bai biya amma yana iya bada jikka biyar ko jikka goma can Allah ya kyauta innal ladina yaktumun
innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina haqiqa wadanda yaktumuna suke boye ma anzalna min albayyinat abinda muka sabkar na daga hujjoji bayyananni wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'anta su wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta kuma suna la'anta su waɗansu malamai suna cewa cikin asbabun nuzul wannan aya ta sabka ne akan yahudawa kinan ta sabka akan yahudawa saboda sun boye gaskiya sun boye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko da mun dauka akan yahudawa ta sabka malamai suna da wata ka'ida suke cewa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab idan aya ta sabka da wani hukunci to lafazin hukuncin kallon kwadin ma'ana na wannan hukuncin aka dauka ba wai ga wanda ayat ta sabka ba, domin in mun kace haka nan sai mu ce abinda na hukunci ya sabka ga wani to shi kadai za a yi ma hukunci da wannan aya, alhali ko a'a alqur'ani Allah ya sabkar da shi hudan linnas, kenan in ba aya ta ce wanga hukuncin na wani na ba shi kadai to wannan hukuncin ya shafi kowa da kowa. Mun fahimci wannan da kyau? Waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ba ta da alaka da ahlul kitab, domin da anka ce innal ladhina, shi alladhina ismul mawsul na ya shahi kowa da kowa, ko mutun ya zamanto ahlul kitab ko kuma ba ahlul kitabi ba, yaktumuna suke boyewa ma anzalna minal bayyinat, abinda muka sabkar na hujjoji bayyananni, wal huda da shari'a, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, bayan mun bayyana shi a cikin littattafai, domin nan alkitab za a dauke shi littattafai, in ka dauke alqur'ani abinda suka boye cikin alqur'ani da wanda ya boye cikin at-taura dai, su yahudawa sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo cikin qur'ani, sun zo cikin mi, sun zo cikin at-taura, idan sun boye wadanda a cikin at-taura kaga kamar sun yi kokarin boye wanda a cikin alqur'ani da, sannan da wanda ya boye wanda a cikin alqur'ani yayi kokarin boye abinda a cikin littafin da suka gabata, an gane wannan, kina sai zaman to yabqa am, kowane ne shi ya boye abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar a cikin littafi, to menene hukuncin shi? Ulaika yal'anuhumullah, wadanda Allah ya la'anta su, kaga ashe malamai masu ilimi suna cikin hadari, la'ana kuma shine Allah ya nisantar da kai daga cikin rahama shi, Allah ya korar da kai daga rahama tai, shine Allah ya la'ance ka, kenan duk mutumin da ya san gaskiya ya ki bayanin ta to wannan mutum yana cikin bala'i, shi kuma ya ance an boye ta ba wai mutum ba ya ki yin wa'azi, a'a ba haka ake nufi ba, lokacin da ake bukatar gaskiya ai bayanin ta sai mutum ya shiru, koko lokacin da ya kamata ka yi aiki irin na addini mutane su gani ka ki aikatawa, kaga sallah a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ta ko, to kaga wannan yayi bayanin ta ne mi a aikace, sannan kuma wa'azi na hadisi da yayi bayani nan yayi ne ami yayi ne a bayani, sai zaman to sunna ta shahi abubuwa guda uku, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakin shi da abinda yayi umurni yace ayi, ko abinda ya aikata a aikace, ko kuma abinda yaga ana yi ya bari ya ce ayi da baki, ko kuma ya aikata kamar sallah, ko kuma yaga ana yi ya bari a cigaba da yi, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari a cigaba da yin banna ko ba haka ba, to waɗanga abubuwa guda uku su ne sunna, to kai ma mai wa'azi dole sai ka yi amfani da abubuwa, idan ya zaman to ka iske ana yin abu bai dace ba dole kai wa'azi, an bukaci kai bayani kuma baka yi bayani ba haram, kana da ilimi ka koma cikin karcen ku ka ki wa'azi, an zo ma da fatawa ka santa kuma zaka yi bayani ka kin bayani haram, ka ci amana addinin musulunci, domin ilimin nan da Allah baka amana ce, ba an baka shi bane don kai kawa da shi, ba an baka shi bane don ka mai da mutane bayinka, ba an baka shi bane don kai girman kai ga mutane, a an baka shi ne saboda ka amfani al'ummarka, wani zai ce a kai ni ban so rikici ba, yayi karatu sai ya zaman shi, shi bai karantar da kowa, bai yi ma kowa wa'azi, kuma bai faɗin gaskiya saboda waɗansu dalilai na duniya, ce a ni ban so ana ce mini, ban so ana ce mini abin ga malam, shi ya yi son a ce mai ustaz, a ustaz zai kasu, shi ustaz bai son malam, paske malam an ce kenan mai bayani kan addini, amma ustaz sai Franco Arab ne ya yi, yana iya sa gin, yana iya sa wa t-shirt, yana iya sa wa shemiz, yana iya yin mi, yana iya yin thank you, kuma ustaz yana iya zuwa wajen hira, ustaz yana iya zuwa buwat, amma malam shi ya samu matasa da suka yi karatu sai su a ce musu ustaz, ba su a ce musu malam, in ka ce malam suka ga fuska sai ta yi can, amma da ka ce mai ustaz to sai bon, ya san ustaz da shi na iya abin da yake so, wai wato an ce ma malam wato an azama kaya masu nauyi, kuna fahimta ta, shi ya sa ba shi fa a shi alaran mana shi alaran mai hafiza alqur'ani na shi dai ustazun dai abba su ya yi son a ce mai ustaz, amma malam bai son wannan, shi dai ustaz zai fasto ustaz abinda anka dauka wanda ya franko arabe ya lakwal, kenan wanda ya lakwal kuma ba dole bane a ganin shi cikin harkar addini, in an ce maka malam da'awa, in an ce maka malam fatawa, in an ce maka malam ba da sallah, in an ce maka malam kiran sallah, in an ce maka malam harkokin addini, amma ustaz shi na iya shi ka shirin kan an sanya man kishi da kurde mai zon ba sai aikin addini ba, to kaga wannan suna kokari su koyi ilimin da Allah subhanahu wataala ba su da kuma mutanen da suke so su samu daraja cikin al'umma gashi ana karantar da mutane abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su dauko ayu su canza suna son sai sun hiddo dan su hanyoyi daban-daban wadanda za a bin wadansu mutane kaga yaktumuna ma anzalna minal bayyinat da kuma wa da kuma mutanen da suke son abi masu gidajen su ana tare da alaji ba a son a gaya mai gaskiya sai a buye aya don saboda ta ci karo da abin da alaji yake so da yawan malaman da suke zama tare da masu kuɗi yaransu suke zama saboda mi saboda in ka zauna tare da mai kuɗi shi bai son ka gaya mai gaskiya shi yake son yayi jagoranci shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna duk mai kuɗin duniya wanda an musulmi shi na gaban baya gare shi ba annabi na gaban baya gare shi ba kai ka zo ka zauna tare da mu kuɗi ba kai mai wa'azi ba kai mai diyani wa'azi ba kai azo su bisa ga hanya kai abin da kake so kawai dai kai daga tuwon ka shalalaci kaga yaktumuna ma anzalna minal bayyinat dole na da alhaji da mai kuɗi wa kamata shiga gaba da alhaji da alhaji da malam wani na da shiga gaba wajen sallah na mallan ka shiga gaba amma an ka hito da nan magana ta kare alhaji na gaba shi yake ba da umurni wannan kaskantar da ilimi ne wallahi komi kuɗin mutum ko tafiya yake yana taka in jikka goma goma wallahi tallahi wajibin shi a kasan malamai in ba ka samu mallaman da a karkashin ka suna can suna bi baya gare ka kana musu da kake so akwai mallaman da kai da kanka ko cikin tile kana jin tsoron ka kamo ka iske suna bayani dan wallahi sai sun fasaka ba za su yi tsoron ka ba amma malamai a zo a yi labilabi ana koma karkashin alhaji ana alhaji kaza kaza kana alhaji malam zai ba alhaji hannu shi na makarkata shi na ganin jikka goma za ta hitowa lalata akwai wani malami ana kiran shi imamul mawurdi ya rubuta wani littafi suna ne adabud dunya waddin yake cewa wani mutum ya zo ya tambaye wani malami yake ce mishi limaza ara alulama ala babil aghniya wala ara alaghniya ala babil ulama yace me yasa nake ganin mallamai bakin kofin masu kuɗi amma yana da wahala in iske mai kuɗi bakin kofin malami wannan yani aka haka ga yace mai li ma'rifati alulama bi qimati almal wa adami ma'rifati alaghniya bi qimati alilm domin malamai sun san darajar kuɗi amma su kuma masu kuɗi ba san darajar ilimi ba shi malam ya san sai an samu kuɗi aka iya samu a sai mai ya rashin kilon shinkafa shi yasa sai zo gina alaji shi ko alaji bai san cewa ba sai an yi karatu aka samu aljanna da ya gane cewa sai an yi karatu aka samu aljanna da bai tsaya ba ya girman kai da kuɗin shi yayi gudu ya sauya nemi aljanna amma saboda bai san da ilimi na aka nema aljanna ba shi yasa yake bari ana zakwa wajen shi ana rukun shi Allah ya kyauta don haka duk wanda ya koye gaskiya dai bayan ta bayyana gare shi to wannan mutumin Allah ya la'ance shi sannan kuma dukkan mai la'anta sun la'ance shi sai sun la'ance shi dutse ya tsine mai albarka wane ne tsine mai albarka ya kai wanda ka boye gaskiya ta Allah subhanahu wataala don haka waɗannan ayoyin suna nuna cewa ya zamanto wajibi mai da'awa ya zamanto yana kokarin bayyana abin da Allah ya ce domin dukkan mutanen duniya gaba ɗaya suna da abin da ba su cikin ransu in kuma kana wa'azi makiya za su yi maka yawa masoya za su yi maka yawa ya za ka yi kai makiya da yawa saboda duk abin da kake hudin cewa haramun ne wallahi duk wanda yake wannan aikin cikin zuciya sai bai sonka shi kuma mai imani dole ya so kai ce lalle mutumin nan ya ga yamin gaskiya kuma ba laihi ne bane a'a Allah ne yace a faɗa mun ka faɗa amma saboda waɗansu dalilai mutane su kuma suna buƙatar abin duniya wani yana tunanin cewa in ya kwaɗi gaskiya to ba a taimaka mai paske ya hito ya kwaɗi gaskiya to wa zai taimaka mishi ya ce kaza haram na ya ce kaza haram na kuma mutane suna wanga aiki shi kuma ganin hikai ba yadda za a yi Allah shi roha mai asiri sai ya zo kofar wani mutum ya nemi taimako shi yasa dole sai dan ya dan kwada sai ya ce kaza ai abu kaza dai waɗansu malamai sun ce maka ruhi na wasu kaza sun ce haram da sai ai mai tambaya alhaji ce mai gafarta malami ne hukuncin kaza sai ya ce alhaji ai haram na ce kai mallan sai ya ce a'a alhaji waɗansu malamai sun ce maka ruhi na kun gani shi yasa kowane alaji bai kan fatawa ta Allah sai dai kai fatawa inda malami ne duk wanda zai mai fatawa a duniya wallahi bai yarda sai malamin shi saboda ya san in ya kai ta inda malam ma Allah za a tsaya ne a dauke ta a yi mata wankin babban bargo a hedi biri har ga wukiya a faɗi gaskiya amma sai shi kawo wani malami sai shi aje kusa gare shi duk in za a fatawa shi aka yi ma da ya zaha sun shirya tsakankanin su to saboda malamin shi ya sa abin da yake so duk abin da alhaji yake so to halal na duk abin da alhaji bai so haram na to ranar tashin alkiyama sai ka tsine mishi albarka ka ce Allah ya isan min gare ka shi ma ya tsine maka albarka sannan Allah ya ce babu ruwa na ai wutar jahannama da ku duk wanda ya sake ya bi son wani aka so Allah ya fifita son wani aka Allah ya asara ko kasan gwamnati kake ko kasan alhaji kake ko kasan gwaye kake dole ka fito kai aiki da gaskiya amma wannan shi yasa da yawan malamai suka kaskanta saboda mi saboda suna bin bayan waɗansu mutane waɗanda an san su ba mutanen gaskiya bane a ƙasar Saudiya akwai wani malami yana bada sallah har yanzu a cikin haramin Makka suna ne Sa'udu Shuraim babban alƙali daga cikin alƙalan Saudiya, mutum ne wanda yake karanta shari'ar musulunci, hafizin alƙur'ani, dan sarkin Saudiya, ɗaya daga cikin waɗannan usrul mulkiya, yazo zai sai wani hili, yaga hilin ya burge shi, yana son a yi mai ko wani menene, kuma wannan hilin wanda ya bada shi, ya bada shi fi sabilillah, ya ce a bar shi saboda ayyuka na fi sabilillah, sai yazo ya ce mai hili kaza nake zo in je in saya, ya ce mai a shari'ar musulunci baka da haƙƙin da zaka sayin shi, ba a sai suwa. Yace a'a a fada min tsare sai in bi, yace a'a dama in ana aiki da shi sai in an ga mutane ba su da bukatuwa zuwa gare shi sannan ake sayarwa, kamar in mutun ya bar hili yace gashi ya bar shi ga musulmi, to ba a sayar da shi a sai wani, za a bar shi ne a cigaba da amfani da shi sai in an ga abin kamar gari ya tashi ya bar wannan wurin, sannan ai kokari a sayar da shi don a je a kawo shi inda mutane suke amfanuwa da shi. Akwai mazhabar daga cewa kai ko da mutane sun bar garin ba a taba shi, tunda an bar shi na Allah ba za a taba shi ba, amma dai don saboda maslaha muke cewa a'a, yanzu misali kamar yanzu a ce wani ya bar gida saboda baki musulmi, duk wanda yazo ya zauna sai wannan gidan gari ya fara barin shi, muka ga alamun wata rana za a iya barin gidan gaba daya, to muna iya mu sayar da shi mu je tsakiyar gari mu sai gida saboda musulmi su amfano da shi. Sai ce mai to tunda babu wani uzuri ba za a sayar ba. Sai ce mai ka san ko da kake magana, ce na san ko da nake magana. Yace to tunda shine alƙali na biyu, matabakin alƙali na biyu a Saudiya, kamar alƙali ga na farko shine annabiyu, yace to mun hidda ka daga alƙalinci, yace na gode ma Allah ya aje musu alƙalinci, su dama alƙalinci in baka annabi ai wata take bai dan makanka, domin mai yawanci alƙali sun shiga wutar jahannama, sai wasu su yi bisa ga jahilci, wasu kuma su ci amshirashawa, ana nan wannan matsalar ba ta kare ba, suka ce sun fidda shi limanci, an ka hidda shi da limanci, yace oho ba dai Allah ban Qur'ani ba, to baka iya amshi Qur'ani, duk wanda kaka gaba da ni ko bindiga ka saka halbe ne sai ka bar Qur'ani nan cikin kaina, kuma da abina zan taya lahira. Yace ya bar limanci ya shaha musu lahiya, limamman Saudiya gaba dai sun ka dena bar, sun ka barba da sallah, suka ce to gwamnatin Saudiya ta canza limamman Saudiya gaba dai, tunda sun riga sun fitar da shi, wallahi dole sai an ka maido shi yana matsayin limami, an ka ce kuma za a maida shi wajen alƙalinci, yace har abada alƙalinci ya kare. Dan sarkai yanzu ko prefect ce maka ina son wuri ka isa nan kasan mu, prefect ba ko wanda bai kai prefect ba yanzu ya magana ba ta magana ta kari ba, balle a ce dan shugaban kasa ko ko wanda shina daga cikin usra mulkiya wanda su ne ke mulki a cikin kasa, malami da yaji an ce ga minister nan ba sai shina makarkata ba shi ba shi hannu, wai an ce ga minister nan ta yana makarkata a samu a ba shi hannu, ka tsaya ka ga mishi gaskiya, Allah ya kyauta dan uwa, wannan aya tana bukatar bayani sosai, kuma dole lokaci bai zai ba mu dama ba, hakuri za mu yi sai gobe mu dan sace komawa akan ta, abinda muka faɗa ya zama to, dai Allah shi ba mu lada, wanda mun kai kuskure Allah shi gafarta muna. Akwai waɗansu da suka rubuto waɗansu tambayoyi guda biyu a gurguje, wannan yana tambaya kalima ta Ar-Rahim, ya kamata a yi bayanin ta akwai lokacin da inna Allaha bin nasi laraufur rahim, mun ce wannan shine dalilin da yasa waɗansu suka cewa kalima ta Ar-Rahim ba tana da alaka bane wato da duniya da lahira duka gaba ɗaya, in an ce Ar-Rahim Allah mai jin kai a duniya kuma Allah mai jin kai a lahira, amma Ar-Rahman waɗansu suka ce shine wato Allah mai jin kai a duniya amma a lahira wato ya keɓance mu'minai, wannan kuma kalima shine mun kace bin nasi laraufur rahim ya shahi mutane gaba ɗaya, domin a cikin suratul hajj Allah ya ce alam tara anna Allaha sakhara lakum ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم كاجا سخر لكم ما في الأرض أنا زنتن دنياني والفلك تجري في البحر بأمره أنا زنتن دنياني ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أنا زنتن دنياني إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذا هو نشيني أبنى wannan kuma yana da tambayoyi yake cewa kan zancen dauka hoto, ya rubuto tambayar shi ne shi da faransanci, dauka hoto malamai jamhur sun ce cewa haramun ne, ba a dauka hoto, eh hoto dai duk wanda yake na abu mai rai ne an hana, gumki ko wanga wanda ake ce ma kamera, wanda suke ce ma wanga wai dauka hoto kiris, illa wanda malamai suka sabani irin wanda yake cikin sede, wadansu malamai suka ce shi ma haramun ne, wadansu suka ce a'a wannan ba hoto bane, domin lokacin da an ka dauko sede baka ganin hoto, wannan za a sa ni yarin kabiyawa, wallahu a'lam, amma dai nisanta irin wadannan abubuwa shine hidima alkhairi ga mutum. Tambaya ta biyu, ya halatta in ana sallah mutane su rinka dauka alqur'ani suna karatu, ina fata an fahimce ni, kamar lokacin sallar tarawih, wannan da yawan malamai sun ce ba za a yi ba, karamci makruhi da zaka saurari alqur'ani ne in baka har da ce ba, amma in akwai wanda misali limamin da zai bada sallah ga karce, kun san ba ko ina akwai hafizin alqur'ani ba, an bincika babu alaran ba, ko kuma alaran ba anana amma har da ba ta da kyau, yana iya dauki alqur'ani ayi mutane sallah, tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, ina fata an fahimce ni, ko kuma ya kasance akwai alaran mu'min da za su bada sallah amma babu hafizin da zai diba mai, akwai alaran maguda kuma babu wanda zai diba mai in yayi fasu ya komo baya ba sani ba to sai a samu wani mutum wanda yana iya gane fahimtar kalimomin larabci da kuma wato harufa na larabci da karatu sai ya dauki alqur'ani inda ya bace ya gyara mishi saboda in babu shi babu karatu wannan tambaya ta karshe yake cewa shin ana iya a nemi karatun alqur'ani ta hanyar na'ura ta zamani yanzu irin bik din nan da ake yowa da portable da kaza su koya mutum karatu alqur'ani wannan ba zai taba yiwa ba wadannan an yi su ne saboda su saukaka ka dan saurara aya so dai ka saurara so biyu ka saurara so uku amma bai yiwa kace ka sai wani bik wai wani bik shi na dan wanda annan wanda aka dannawa sai a ce wannan ba zai taba koya ma alqur'ani ba na farko daukar ba ta yi ba daukar kanta ba ta yi ba na biyu kuma makharijul huruf ba shi koya ma makharijul huruf shi karatun qur'ani ba wai kai a ce alhamdulillahi rabbil alamin ba shi kadai ne karatun alqur'ani ba ya kamata ka san mafita ta harufa ya kamata ka san tajwidi ka san idghami ka san iqlabi koko in yace alhamdulillahi rabbil alamin shi bik din shi na ce ma ga inda izhari shi ga inda iqlabi shi koko in kai fort yanzu muqaddarta shi bik din ya karanta to kai ko sai ka toka karanta to wani na da gwada ma inda kai fort jama'a mu aji girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da shi an kai Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim Allah ya ce allamahu shadidul quwa karatu yake yi kuma duk shekara in azumi ya kama da jibrilu da manzo Allah sai an karanta qur'ani tun daga bakar hannashi shekarar da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutuwa so biyu sun ka karanta alqur'ani a bi aya aya ana karantawa kai ka ce ba a karantar da kai to ya kake su wanda Allah ba Qur'ani ko shekara guda gare shi dole kai hankuri ka je wajen shi ka nemi ilimi in kuma baka nema wallahi sai ka mutu da jahilci dole ka san dai ina da ilimi akwai wani mutum da ya turo wani bawan Allah shi na daga cikin manya-manyan yan siyasa na Niger sai ya ce mini wai karatu yake so nace to babu matsala karatu yake so na Qur'ani sai ya ce to yanzu amma yana buƙatar lokacin da zan zuwa in karanta shi nace ni yanzu in ta gina shi in karanta shi nace bai tashi da aljanna ba ko bai tashi karatu ba nace in yana so zamu bada wurin da zamu haduwa ya hito da gida ne ni ko in na hito mu hadu wuri kaza mu yi karatu a matsayin makaranta amma ni in taka gidan mutum in zo in iske shi in bashi karatun Qur'ani bai tashi karatu ba wallahi bai tashi karatu ba sai ya sha in zo in iske shi na kwana sai an tada shi maranta tada shi yayi wanka sannan ya sha kafi fetetre yanzu a bugo mai waya zamu fara karatu sai to mallaka ko ina da wani rendezvous sai ka hankuri karatu wallahi bai tashi karatu ba nice to ka tai ka gaya mishi cewa in yana zuwa wurin da zamu yi karatu yanzu in kun bai zuwa cikin magana ta kari ni duk wanda yace min karatu yake so in ce bai zo makaranta ko kuma bari in baka wuri wanda zamu haduwa inda ina zuwa wannan wurin amma yanzu gidanka yara yan bariki yanzu ko kai mutun ya dauko wai wanda zai karanta da ƴaƴa ne Qur'ani kai iske wai an zo an iske ɗiya ne kwana sai an tayar da su sannan osu sai ta aza musu ruwan zahi an ba su abinci sun ci sannan kuma ana karatu yara suna wasa osu tana aikin su ko kuma an rasa mai saida mai sayo kayan miya madan sai tace malam da Allah sai kai hankuri mallan ga dala 40 a ce a siyo mu da magi malam zai tashi siyo maka abincin da za a yi maka abincin ka a gidanka wani irin wannan ne to wasu ba su iya hankuri talaucin su wallahi tallahi in malami ya san darajar kai ne wallahi baka isa ba yazo gidanka zai zikarantar da kai har dan ka ce wai sai lokaci kaza lokaci kaza wallahi baka isa ba in kai abilgar wallahi ban zuwa gidanka in karanta shi ka in ka gana iske mutun gidane na karantar da shi wallahi sai da uzurin da akwai uzurin da akwai uzurin da musulunci ya ba su wa kana iya karantar da mutun wallahi sai irin waɗannan mutane mutumin da bai da lafiya sabon shiga cikin musulunci to wannan wallahi ko bai ban ko dala ba ina zuwa gida in karantar da shi don bai iya hitowa an gane wannan sabon shiga musulunci shi wannan haƙƙi na kai kokari ko da zai ci musulunci amma kai a yi haka cikin musulunci kuma yanzu karantar da kai ni kake nishi ina fata an fahimce ni ko kuma irin wannan ka tausaya ma wani wanda adda wata lalura misali mutumin da adda ƴaƴa mata budare yana son a karantar da su to wannan in kana da dama ya halatta ka zo ka karantar da su amma da sharti in ka san kai mutumin kirki na saboda yanzu akwai ustaz na ji muku bayani shi ustaz in ka kashi ba addini zai koya ma ɗiyanka ba soyayya ta zai koya musu wanda ayi karatu sai a lalace to irin wannan in bai da wanda zai karanta su wallahi ya halatta ka zo karantar da ƴaƴa ne saboda kada a bar iya mata su lalace amma in ba irin wannan uzuri ba wallahi in baka tashi karatu ba sai dai ka mutu da jahilci ka zauna da kuɗinka ni kuma in zauna da ni in zauna da karatu na kai ka zo ka sako shadda mai kyau ta jikka 50 baka iya fatiha ba ni ko in shiga gari kai in baka sallah kun baka iya karanta alhamdulillah gari ni dan haka ya kamata mu kimanta ilimi mu kimanta malamai kuma ku sa diyan ku su kimanta ilimi sai su san darajar ilimi ka sa a sa diyan ka cikin mota a kai su ka ba malam bulala kace a ba su kashi sai su san cewa ilimi shi na da daraja amma kana cewa kai wannan karatun dai ku dan yi ku dan samu abin da kun ka samu wannan wahalar banza ce shikenan sai ɗan ku su tashi suran mu alqur'ani su kuma halaka ce da kai da karram mu alqur'ani da wanda adda alqur'ani da iyanka dukkan ku kuna cikin hushin Allah subhanahu wataala na ga ne kamata mu dakanta abinda muka rayu mu to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah shi furta mana Allah shi kai mana addu'a
wannan tambaya ta shahi zancen daukar sauti na wa'azi ko video bayan wanda ya dauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar yayi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban yayi amfani da aikin domin ya sake buga shi so da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya yace ina hukuncin kudin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rata a wuyansa malam yace malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki daya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikin sa ko kuma zuwar goshin sa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa wannan kuwa inji malam koda wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka dauka ka haɗa da kanki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya dauke shi a nan wurin ya ci haƙinka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka dauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya dauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi kai dai ka riga ka bashi izini ana iya amfani da aka ga dama da shi anan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya dauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya dauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma anan musulunci ya hana cin haƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda inji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai dauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunansa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio Labuade l'Islam yake gudanar da ayyukan sa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya haɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi sai dai ka samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikin sa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka ɗauka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine haramta sata kuma ya haramta cin zalunci shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka sudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci akan ta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka doka kuma ko nawa saboda haka ba za ka labe ba a bayan musulunci kace ai kasat din ko CD ko kasimi mu wanda aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun Qur'ani saboda haka ba ne shi idan kai haka kai kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake bukatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda yayyo shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka kake bukata saboda a karkashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duba dotar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato daukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko kace kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar kasar mu ta tsara a ƙarshe sai malam ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku akan mai da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna gabaki daya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk illahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayan su mallakar ci dola wadul islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kasat ko CD ko kartin memoir idan ba anan ne ci dola wadul islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kasat din ku na wa'azi ko CD ko kartin memoir a ci dola wadul islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya kara samun karfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin kayatar da ku wassalamu alaikum